Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin
Birnin Ibadan ta jihar Oyan.
Jama'a sai a gafarte mu da za a iya samun mu a radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma zango Africa FM a jamhuriyar Nijar sai kuma Alfa radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Talata ta ƙarshe a watan Agusta shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce idan har shugaban Amurka Donald Trump na son tattaunawa to dole ne ya dauki matakin farko shine ya dage duk wasu takunkumi da ya kakkabawa Iran. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afrika sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimakawa kamfanonin mata a Afrika.
Kanin labaran kenan. Ofishin Jakadancin Najeriya a Amurka ya maida martani kan batun kama waɗansu 'yan Najeriya da hukumar yaƙi da manyan laifuka ta Amurka ta yi bisa zargin su da damfara. Za ku ji bayanan ofishin. Sai kuma matakan da rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa take ɗauka na daƙile ayyukan ta'addanci. Muna da kuma rahoto kan sabon salon da rundunar Operation Lafiya dole ke ɗauka na ganin bayan ƙungiyar Boko Haram a Najeriya. Sai kuma shirin noma tushen arziki.
A shirin na yau za mu leƙa birnin Ibadan ta jihar Oyan Najeriya, sannan daga bisani mu koma birnin Yamai da kuma Madawa duk a ƙasar jamhuriyar Nijar.
To sai ku kasance tare da mu domin jin abin da ya kai na batsari wannan zagaya. Binta Yero za ta karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce idan har shugaban Amurka Donald Trump na son tattaunawa to dole ne ya dauki matakan farko shine ya dage duk wasu takunkumi da ya kakkabawa Iran. Rouhani ya ce Iran ta bayyana cewa bata da wata niyya ta kera makaman nukiliya, sannan ya kira takunkumin ba bisa doka da rashin adalci ba. A jiya Litinin, Trump ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin 'yan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukil Iran. Sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wacce Trump ya janye daga ciki a bara. Trump, wanda ke magana bayan taron G7 na shugabannin manyan kasashen duniya a Faransa, ya ce ina ganin Iran za ta zo ta buƙaci a Ghana. Mai baiwa fadar White House shawara kan harkokin tsaro John Bolton ya isa birnin Kiev, ziyararsa ta farko da wani babban jami'in Amurka ya kai da ƙasar Ukraine tun bayan zaben shugaban Volodymyr Zelensky a watan Afrilu. Jakada Bolton ya zo nan ne don nuna goyon bayan Amurka ga Ukraine da yankinta da kuma dangantakarta da kasashen Turai. Yana sa ran yin tattaunawa mai ma'ana da jami'an Ukraine, a cewar wani sakon Twitter da ofishin jakadancin Amurka a Kyiv ya kafe yau Talata. Kwana ɗaya kafin wannan ziyarar, Bolton ya aika da sakon Twitter da ke cewa Amurka na goyon bayan yunkurin Zelensky wajen samar da sauyi da kuma kafa hanyar da za ta kai da cigaban Ukraine, duk da fadan da ake ciki gaba da tsakanin dakarun gwamnati da 'yan awaren da Rasha take marawa baya a gabashin kasar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afrika sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimakawa kamfanonin mata a Afrika. An bayyana wannan shiri ne a babban taron G7 a Biarritz na ƙasar Faransa, kuma manufar wannan shirin shine samar da bashi ga mata 'yan kasuwa a fadin nahiyar Afrika na tsawon shekara biyar. Wata fitacciyar mawaƙiyar ƙasar Benin mai suna Angelique Kidjo, wadda tamkar jakadiya ce ta manufofin ƙungiyar UNICEF wadda kuma aka santa da yaɗa shirin Bankin Raya Afirka ɗin, ta haɗa kai da shugaban Macron wajen yaɗa shirin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. jiya Litinin, Amurka ta ce za ta sa ido sosai kan kudirin gwamnatin rikon kwariya ta kasar Sudan ga mutunta yancin bil adama da demokradiya da kuma zaman lafiya kafin Amurka ta yanke shawarar cire Khartoum daga cikin jerin kasashen da take tallafawa ta'addanci. Idan har duk bangarorin suna yin cikakken aiki, za mu hazanta cikin sauri, in ji wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka. An rasar da sabon Prime Minister a Sudan, Abdalla Hamdok, suna masanin tattalin arziki wanda zai jagoranci gwamnatin rikon kwariya ta Sudan. Nadin nasa na zuwa ne watanni hudu bayan da aka hambarar da tsohon shugaban ƙasa Umar al-Bashir, wanda ya kwashi kusan shekara 30 yana mulki. Kasar Brazil ta ki karban taimakon da manyan kasashen G7 suka yi mata domin yaki da wutar dajin nan da ke ta ci gaba a kasashen yankin kulmin nan na Amazon. Ta ce za a iya amfani da kudaden ta hanya mai kyau a kasashen Turai. Shugaban ma'aikatan shugaban kasa Jair Bolsonaro Onyx Lorenzoni shine ya fada wa shafin yanar gizo na G1 jiya Litinin cewa Brazil ta gode da tayin, amma watakila kudaden za su fi kyau idan aka amfani da su wajen ci gaban gandun daji a Turai. Rashin karban tallafin ya zo ne bayan da ministan muhalli na Brazil Ricardo Salles ya ce Brazil za ta yi maraba da duk wani tallafi. Shugabannin kasashen duniya da za su yi taron G7 a ƙasar Faransa sun kuduri aniyar samar da dala miliyan 22 don yankar wutar dajin nan da ke barazana a ƙasashen yankin kurmin nan da Amazon a nahiyar kudancin Amurka.
Ta gaida Hadiza Kyari da karanto labarai. Kuma da labarin bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda aka bude taron rundunar yan sanda ta kasa da kasa da niyyar yaki da ta'addanci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya hada mana.
We all know how transnational threats such as terrorism, cross-border trafficking,
wakilin babban sakataren rundunar 'yan sanda ta duniya kenan, Mr. KG Meslin Abe ke jawabi yayin bude taron rundunar na mako daya a nan Abuja, inda yake bayani dangane da barazanar ta'addanci, farar kwaya da mutane da ma zamba cikin aminci ta yanar intanet ke zama sinadarin rura wutar rikici da barna a kasashe, inda yake jaddada cewar hukumar 'yan sanda ta duniya za ta taka rawa sosai wurin sa ido kan wannan matsaloli domin a dakile su. Wannan taro dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI ta banka da wani gaggarumin damfara da wasu 'yan Najeriya suka tafka na makudan daloli. Na tambayi Sofeta General na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ko me zai ce akan haka?
Eto, kasa yadda duniya yake, muna da yawa 'yan Najeriya suna ko'ina a duniya, kuma yawancin 'yan Najeriya an san ba mutanen banza ba ne, kalilan ne wanda suke fitowa suna bata sunan Najeriya. Amma tun da aka kama su dole hukuma ta hukunta su. An ka duba duk wanda aka kama din mazauna can ne ba nan Najeriya ba. 'Yan Najeriya na mazauna can.
Shi ma shugaban hukumar EFCC a Najeriya, kwamishinan 'yan sanda Ibrahim Mago, ya shaida min cewar wannan kame da hukumar FBI ta Amurka ta yi, su ma hukumar EFCC sun taka rawa.
Ai, kafin ma a kama su din mun yi aiki tare da su FBI da dai anan mun yi aiki tare a Lagos, mun tariki a Port Harcourt, Benin, har yanzu muna aiki tare. Ai, ba su ne suka kama su ba, ba su kaɗai ne suka yi kame ba, kuma muna nan muna kame. Operation tare muka yi yawanci, akwai wanda aka yi a country nan tare muka yi, ka san an yi publishing names sun wajen about 70 people. A ciki akwai wanda mun kama su wanda har yanzu haka suna custody namu. Akwai wanda muna mun kai su court ana prosecution nasu.
Akwai wanda za a kai su America can daga nan?
Wannan bai taso ba tukunna. Sai an ci gaba da bincike, an je kotu, akwai procedure na extradition ai.
In na fahimce ka, kuna da yarjejeniyar aiki tare da hukumomin FBI na America?
Yes, correct, correct.
Kuma yanzu muna son jin samun wani ƙarin ci gaba nan gaba kadan?
To yanzu mun fara operation din seriously. Dan muna da list namu mu ba. Za mu duba nasu list din kuma mu zaro muku abubuwan da muke da shi. Na ga maka a cikin wanda suka cire list din. Yanzu haka suna wajen mu. Suna
a wani ƙarin ci gaban kuma. Hukumar ta EFCC ta sake cafke ƙarin wasu 'yan damfara ta yanar gizo su 33. Hukumar ta ce ta damke su ne a Owerri, babban birnin jihar Imo a jiya Litinin, kuma tana ci gaba da gudanar da bincike. Da zaran ta kammala kuma za ta gurfanar da su gaban kotu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yayin da wannan taro ke ganin batun damfara matsayin wani lamari da ka iya yayata ayyukan ta'addanci, ofishin jakadanci Najeriya a nan Washington DC ya bayyana damuwa ganin yadda wannan halin da waɗansu suka mayar sana'a yake neman ci gaba da haɓaka. A cikin hirarsa da sashen Hausa, mukaddashin jakadan Hassan Hassan ya ce 'yan Najeriya sun daɗe suna wannan laifi.
A zahiri idan ja ba zancen mamaki, domin 'yan Najeriya an daɗe ana wannan abin. An addade mu da complain na suna zuwa daga Najeriya lokacin ba internet ba, suna yin takarda, aka zo ana yin fax, aka zo ga internet yanzu. To abin suna progress ne har zuwa yau. To abinda dai ya dan bamu mamaki, ba mu zaci cewa abin yana da yawa haka ba. Kuma Nigerian government an yi complain, an yi mutane ana ta, na tuna lokacin da aka kafa EFCC sun tashi tsaye, sun buga, amma abin ya ki cinyewa. To gashi an kawo wannan matsayi.
To ranka ya dade tun da yake gwamnati ta san 'yan Najeriya sun dade suna irin wannan damfara, menene yasa ba a dauki matakan dakile ta, musamman dai wannan hanyar internet, tun da dai duk abin da ka aika waɗanda suke da kwarewa a hanyar sadarwar yanar gizon nan har ma za su iya nuna ainihin dakin da aka aiko da wannan sakon, menene yasa gwamnatin Najeriya ba ta dauki matakin dakile wannan ba har ya kai irin haka?
Ai, ko akwai gwamnatin da ya damu matakai akan wannan abin gwamnatin Najeriya, domin yayin akan haka an yi hukumomi irin su EFCC, irin su ICCC, akwai hukumomi da yawa da aka bubbude, kuma an dauki tsauraran matakai akan wayannan. Amma akwai Abuja, ai mutum ya kai kayan kasuwa an ba a saya ba, ai zai koma gida da shi ko?
Ranka ya dade.
Nigerian government suna kokari, suna duk abin da za su kama su da aka yi. Ai, da support na Nigerian government ne, da cooperation na Nigerian government. Security agencies na bu suna kai, amma mutanen da suke wannan abin su kuma suna samun kuɗin banza, suna bushasha, suna abubuwa. To akwai abin da ake cewa yana enticing din yara ƙanana.
To waɗanda aka kama nan, akwai waɗanda suke shawarta cewa a mai da su Najeriya a shari'anta su a can, akwai kuma waɗanda suke cewa inda suka yi laifi nan ne ya kamata a hukunta su. Waɗansu ma suna ganin cewa kasancewa sun yi kuɗi ta wannan damfara, in aka kai su gida Najeriya da yake ana fama da cin hanci da rashawa, ba lallai ne a hukunta su yadda ya kamata ba. Kai a ganinka me ya kamata a yi?
A'a, ai mutum inda ya yi laifi nan ake hukunta shi, inda mutum ya yi laifi nan ake hukunta. Amma akwai agreement tsakanin kasashe, an akwai wannan agreement din sai a yi, amma dole sai an gama shari'a, an ba da hukunci, sannan kafin a zo a yi zancen abin nan. Ka yi laifi an kama da su, kana da baki ne, ai sai abin da hukuma ta sayi da kai.
Hassan Hassan da ofishin jakadancin Najeriya a nan Amurka da ke birnin Washington DC. To batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai da yamma, za ku iya zuwa shafinmu na Facebook domin samun ƙarin bayani. Bari mu rufe taskar hotonnin namu da harkokin jami'an tsaron Najeriya, inda suke ci gaba da ɗaukar sabbin matakan toshe hanyoyin da ake taimakawa ƙungiyar Boko Haram, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Husaina Muhammad ta haɗa mana.
Rundunar soja ta Operation Lafiya Dole sun kone motoci guda hudu cike da kifi bushashe da ake kira banda, wanda aka yi dabarar boyewa cikin dusar wake da kuma fata. inda suke zargin na ƴan kungiyar Boko Haram ne. Komandan da ke lura da shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, Manjo General Olusegun Adeni, yace ƴan kungiyar Boko Haram suna sana'ar sai da kifi domin su samu hanyar samun kuɗi don gudanar da harkokin ta'addancin su a yankin Arewa maso gabashin Najeriya. Yace jami'an tsaro na farin kaya da ake kira Civil Defense su suka yi nasarar cafke waɗannan motoci.
No take part in illegal fishing business. Do not allow your members to be carrying fish for Boko Haram. Let us end this insurgency once and for all. Boko Haram without revenue is a finished Boko Haram.
Ya kira yi ma'aikatan da ke lura da zirga-zirgar sufuri da kada su bari a yi amfani da mambobinsu wajen marawa ƴan kungiyar Boko Haram baya. Yace duk wanda aka samu da aikata laifin haka za a dauke shi ne a matsayin ɗan kungiyar Boko Haram. Ya kuma ƙara da cewa duk wanda ya bari aka yi amfani da motar hawansa za a kone kifin tare da motar tashi. Ya ci gaba da cewa idan har aka toshe duk wata hanyar samu na ƴan kungiyar Boko Haram to lalle ne za a kawo ƙarshen su. Yace abun mamaki ne a dinga gani ƴan kungiyar Boko Haram suna amfani da motoci masu yawa wanda zai sa mutun tunanin inda suke samun mai ko kuwa kudin mai. Yace akwai wasu bata gari da suke sayan kayan ƴan kungiyar Boko Haram, sannan akwai wasu da suke sama musu man fetur wanda hakan yake ƙara rura wutar ta'addancin da suke aikatawa. Yace za a hukunta duk wanda aka kama da aikata laifin haka domin ya zama darasi akan sauran jama'a. Mataimakin komandan jami'an tsaron farin kaya ta Civil Defense yace jami'an sun cafke motocin ne dauke da kifi akan hanyar Gamburun Gala, inda aka lullube da dusar wake don a dauke hankalin jami'an a yayin da suke gudanar da bincike akan hanya. Jami'an tsaron dai na ci gaba da kokarin ganin cewa an dakile duk wata hanyar da ɗan kungiyar Boko Haram suke samun kuɗi don tabbatar da kawo ƙarshen su a ƙasa Najeriya. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
To kada da ya shafa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogoma na Washington ke cewa karfe 11:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau za mu leƙa birnin Ibadan ta jihar Oyon Najeriya domin jin yadda taron masu samar da iri na kayan amfanin gona ya gudana. Sannan daga bisani mu koma birnin Yamai da kuma Madawa duk a ƙasar Jamhuriyar Nijar domin jin halin da ake ciki akan ƙoƙarin bunƙasa noman shinkafa da kuma yunkurin farfado da farashin albasa. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, bari mu dauko shirin daga jihar Oyon Najeriya, inda aka gudanar da wani taro akan samar da irin kayan amfanin gona daban-daban. Daga bisani kuma Hassan Umaru Tambuwal ya ji ta bakin ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro.
Ina sunan?
Sunana Dr. Salisu Ahmad Gusau.
Dr. me kawo ku Ibadan?
Abin da ya kawo mu Ibadan domin mu kirkiro hanyoyi da za mu taimaka ma sabon doka da shugaban kasa ya sa mana hannu don mu inganta aikin mu kuma mu tabbatar da mun yi aikin mu yadda ya kamata domin manoma su samu iri mai inganci kuma mai kyau, domin harkar noma ta Najeriya ta bunƙasa. Domin idan ba iri mai kyau to ba za a samu harkar noma ta yi yadda ake so ba.
Takamammai, menene sunan ma'aikatar ku kuma menene aikin ma'aikatar ku?
Sunan ma'aikatar mu National Agricultural Seeds Council, wato ma'aikatar da ita ce take tabbatar da samun iri mai kyau mai inganci ga duk manoman Najeriya.
To a can birnin Yamai ma ta ƙasar Jamhuriyar Nijar, taro ne aka gudanar akan shirin bunƙasa noman shinkafa daga nan zuwa shekara ta 2023 ta yadda dan Niger zai samu damar ciyar da dan Niger. Daga bisani dai Sule Mumundi Barma ya zanta da mamman Sani Abdu akan wannan taro.
To karin bayani da zamu bi sa wannan program na shinkafa wato shine dai shugaban kasa ya sa an yi bincike bisa noman shinkafa a Niger. To mun gani dai shekara aru-aru noman shinkafa Niger bai ci gaba. Shinkafa da ake noma ba ta isa a Niger kuma ga al'umma tana karuwa. To mun kai bankice mun ce daga nan zuwa 2025 kamar lokacin da aka diba na karnin ci gaban dan Adam wato Niger za ta bukata wajen ton 170,000 na shinkafa. Shi ko alhali a yanzu abinda ake noma ton 130,000 ne. To kun ga kenan muna nesa ga cimma shinkafa da Niger ya kamata su samu a wadace. Idan ka doka kaman al'umman Niger wajen 20,000,000 muke, to shi kuma shinkafa duk mutum guda ya kamata a shekara a samu mishi kaman kilo wajen 22. To idan ka dauki wannan lisahi wato a buƙatunmu na yanzu ga lokacin ga na yanzu lokacin ga muke cikin shekarar wannan kenan ton 435 ya kamata mu noma. To mu kuma abin muke noma ton 130,000.
To yanzu bari mu je can birnin Kwanni inda Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoto akan yadda kungiyoyin manoma da 'yan kasuwar albasa suka gudanar da wani taro a garin Madawa da nufin farfado da farashin albasar.
A garin Madawa ne da ke cikin jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar aka gudanar da taron waɗanda ruwa da tsaki ya shafa game da noma da dako da saye da sayar da albasa na kasashen jamhuriyar ta Nijar da tarayyar Najeriya da kasar Benin. Makasudin taron shine sanin matsalolin da suka dabiye tashin farashin albasa a halin yanzu. Sabanin haka irin wannan lokaci a 'yan shekarun da suka gabata, Alhaji Mustafa Kadri sarkin Abzin shine shugaban kungiyar Oro ta manoma albasa na kasashen yammacin nahiyar Afirka da ma Afirka ta tsakiya wanda ya jagoranci taron na garin Madawa.
To da mun so mu yi kokari, Oro ya yi kokari ya she kamar cikin kasashe waɗannan su Benin su wane ne su ma a raba su da wannan wahalan da suke nan suna yi. To Allah dai yanzu dai yana nan yana samu kaɗan-kaɗan mun wada da Burkina Faso. Mu da kun ga Burkina Faso in mun kalo da albasan mu da buhu wajen 3-4-5 ake rabewa ga hanya. To yanzu mun samu mun ce wannan anarka ce, ba sai ya kace anarka da turanci kaman kwashi da makani kaya tun ana corruption na kuɗi. Yanzu mun koma har da corruption na kayanmu a je mu raba da muka samu kai yan taruruka da su. Ina jin yanzu abun ya rage bai wuce kai sa buhu guda kamar kuɗin da aka baki ta zo ana bada a Najeriya ba su da receipt. Ba receipt kenan dan sanda ko dan doka da abisa hanya shine ke yake amsan kuɗin.
A nasa bangaren Alhaji Shehu Maidabo sarkin albasa na sarkin musulmin tarayyar Najeriya, bugu da ƙari shugaban kungiyar manoma da 'yan kasuwa ta albasa ta Najeriya, ya ce wannan matsalar harkar albasa rashin tsarin manoman da sauran masu harkar albasar ne ya haifar da ita.
Manomi baya da jaji, baya da isasshen sani ko ilimi na kimiyya kamar da sauran ƙasashe sani suke da shi. Manoman basu iya noman zamani ba. Mu namu na Najeriya noma sun ka iya wanda aka gada. Babu da wani cikakken injin ko injimin muka ko wani magani ko wani taki wanda zamu iya amfani da shi ko iri wanda zamu iya amfani da shi na albasa wanda zai sa albasar nan ba za ta lalacewa ba. Alhamdulillah shigowar wasu ƙasashe sani da wasu ungiyoyi da wasu kamfuna mun fara ganin ci gaba daga bakin shigowar su zakkuwa yanzu. Na biyu matsala ta ajiyar albasa, wanda kuka san kuka ajiye ta duk haka muka ajiye ta. Haki kuke samu ruhi, haki kuke sawa kuri kamar ta ku take lalacewa.
Ita ma Jidonu Clotildo mai saye ta sayar da albasa ta hanyar tsarlakar da ita daga jamhuriyar Niger zuwa kasar Benin ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta game da wannan lamari na harkar albasa da tace yana haddasa musu
hasarori masu yawa.
Akwai
hasara mai yawa kasancewar mota 5 zuwa mota 15 ke shiga kotunu a kowace rana. Shake da albasa, lahadi, mukan sai buhu a jikka 20 a nan jamhuriyar Niger. A can dogi mu sayar da shi a jikka 15 ganin cewa kasuwar shake take da albasa domin kar kai hasara. Kinan kai hasara jikka 5.
To jama'a, yau ma dai abin da ya sauka kenan a shirin. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC, da Hassan Umaru Tambuwal da Sule Mumuni Barma da ma Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni da suka ba da gudunmuwa a shirin, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida na Batsari, yanzu kuma ga Binta Yero da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Yau sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Abdulmumin Maigudu. Yace yau ma dai mun shigo wannan fili ne domin mu yi kira ga wasu daga cikin shugabannin nahiyarmu ta Afirka waɗanda suke halartar wani zama a ƙasar Japan. Da ya kamata su tattauna abubuwan da za su amfani ƙasashenmu na Afirka, ba wai a shashayi ba, a yi kuma hira. Muna fatan ganin sauyi a wannan zama sabanin waɗanda aka yi a baya. Mun gode. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgin. Yace salam VOA Hausa. Kasancewar harshen Hausa a matsayin na 11 a jerin harsunan duniya wani abin alfahari ne ga mu Hausawa, duk da kalubalen da harshen yake fuskanta. Ta yadda zaka ga dan Hausawa ya gaza a fadar sunayen wasu abubuwa da Hausa sai dai da Turanci. Misali, Bahaushe dan shekara 25 zuwa 30 ba zai iya fadar sunan window da Hausa ba. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Sanusi Ishaq Adam, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku mika mana kokenmu ga mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan ya taimaka ya dubi hanyar mu da ta tashi daga tudun wada zuwa kare ta zarce bakin ruwa. Hakika wannan hanya ta mu ta lalace matuƙa, kuma hakan ba karamin koma baya yake kawo mana ga al'ummar mu ba. Saboda haka muke fata mai girma gwamnatin jihar Kano zai dube mu da idon rahama ya kawo mana dauki cikin gaggawa. Allah ya sa mu dace. Mun gode mu VOA Hausa. Muna godiya. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke yi. Huta lafiya.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Kotun kare haƙƙin bil'adam ta Ture ECHR ta yi allawa dai da Rasha kan laifukan cin zarafin da aka yi wa Sergey Magnitsky, wani lawaya mai yaƙi da cin hanci da Rasha wanda ya mutu a tsare a shekara ta 2009. A hukuncin da ta yanki a yau Talata, kotun da ke Strasbourg ta ce bai samu cikakkiyar kulawan kiwon lafiya ba kan wasu cututtuka da Magnitsky din yake ta fama da su, wanda hakan ya jefa rayuwarsa cikin haɗari. Kotun mai alkalai 7 ciki da dan Rasha baki ɗayansu ne suka yanke hukunci da cewa lawan ya fuskanci zalunci daga hannun masu tsare da shi, kuma ba su yi adalci ba a cikin rike shi da aka yi a kurkuku wanda ya kwashi tsawon lokaci. An umurci Rasha ta biya dala 37,800 ga matar Magnitsky da mahaifiyarsa. Wa gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma shirin mu na ƙarshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan hanyoyin da kuke gani za a iya kare kiman Najeriya idan duniya ganin yadda waɗansu ƙalilan ke ɓata sunan ƙasar. Za ku iya garzayawa shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter domin yin tsokaci kan wannan batu da kuma bayyana ra'ayoyinku. Kuna kuma iya sake sauraron wannan shirin baki ɗayansa a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da Malama Julie da kuma injiniya mu Alheri ke muku fata alheri, sai ku dakata ku saurari shirin yau da gobe.